This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24.41. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Wai sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren Asabar 19 ga watan Satumba. Yan Boko Haram sun kai hare-hare cikin kwanaki uku da suka gabata a lungunan jihar Borno.
Suna fita hanyar su kashe mutane su koma, amma ba su da karfin da suke a takin gari yanzu.
Kuma kamar kowace ranar Asabar, muna tafa da shirinmu tattauna, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce wajibi ne shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga kan karagar mulki, amma kuma saukar ta sai zamanto sai an ci matsaya akai tukunna. Kerry yana magana ne a London salin da yake tattaunawa da takwaransa na Birtaniya Philip Hammond. Kerry ya buƙaci Rasha da Iran su yi amfani da tasirinsu domin shawo kan Assad, ne ya haƙura ya sauka kuma a tattauna da shi. Kerry ya ci gaba da cewa ana buƙatar wannan tattaunawar ƙwarai da gaske, kuma ana fata Rasha da Iran za su taka muhimmiyar rawa akan wannan batu domin ko su ne ke tasiri a idanun Assad ɗin, wanda idan ba tattaunawa ba yadda za a shawo kan wannan rikici na ƙasar Siriya. Yanzu haka dai a lokuta daban-daban ƙungiyar nan mai sa ido ta ce ‘yan tawayen na ƙasar Siriya sun kashe sojojin Siriya har su 56 arewa maso yammacin ƙasar da ke lardin Idlib. Ita ma ƙungiyar da ke da headquarter a Birtaniya mai rajin kare haƙƙin bil'adama, wadda ake kira a Turanci Syrian Observatory for Human Rights, ta faɗa yau Asabar cewa an harbe wasu sojojin gwamnati a tashin jirgin sama na Abu Duhur. Jami'an tsaron ƙasar Turkiyya sun ce jirgin yaƙinsu ya kai wani hari a bakin iyakar arewacin Iraki, inda 'yan tawayen Kurdawa suke, kuma ya hallaka aƙalla mutane 55 daga cikinsu. Mujir ta ce harin ya auna sansanin da Kurdawan suke ne da dama, musamman inda ma'aikatansu suke, kuma 'yan jam'iyyar nan ta PKK suke da yawa. Jami'an tsaro suka ce dama 'yan jam'iyyar ta PKK da suka bijire an jima ana musayarwa da su kusan kowane lokaci, musamman tun daga shekaru 2 da suka wuce lokacin da yarjejeniyar da aka cimma ya rushe a cikin watan Juli. Jirgin yakin ƙasar Turkiyya yanzu ya jima yana ruwan bumabumai ba ƙaƙƙautawa ga sansanin na PKK, musamman a cikin tsaunukan nan da ke arewacin Iraki da ma arewa maso gabashin Turkiyya inda Kurdawan suke. To sai dai su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba, domin ko suna mayar da martani ba ƙaƙƙautawa ga jami'an sojan na Turkiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai Fafaroma Francis ya sauka ƙasar Cuba domin ziyarar kwanaki 10 da zai kai a nan Amurka da ƙasar ta Cuba. Ƙasashen da suka kwashe shekaru ba su ga maciji sai kwanan ne suka sake kulla dangantaka. Shugaban ƙasar Cuba Raul Castro ya tarbi bakon nasa ne sa'in da ya sauka tashan jirgin saman Jose Marti da ke Havana a ranar yau Asabar, inda daga nan Fafaroma ya yi addu'a a dandalin juyin juya hali na Havana kafin gobe ya yi ganawa ta musamman da shugaban Raul ɗin. Shugaban na Cuba ya bayyana jin daɗinsa na wannan ziyarar da Fafaroma ya yi na cika alkawarin da ya yi tun a farkon wannan shekarar cewa zai kawo ziyara a ƙasar, duk da yake shugabannin ƙasar sun rungumi wata ɗariƙar da ta daban wadda ba ta ma yarda da cewa akwai Allah ba. Haka kuma Fafaroma zai kai ziyara a biranen Hongui da Santiago duka a ƙasar ta Cuba, inda zai yi addu'o'i na musamman tare da tattaunawa da shugabannin ɗariƙar na Katolika na ƙasar. Bayan ya kammala waɗannan abubuwan ne sai ya wuto nan Washington. Sai dai Fafaroma Francis da wasu jami'an Vatican sun ɗauki lokaci mai tsawo suna tattauna wasiri tsakanin shugabannin ƙasar na Cuba da na Amurka, domin kawai ganin sun sake kulla dangantaka tsakaninsu, wanda sai a cikin shekarar ta shuɗe ne, wato shekarar 2014, shugabannin biyu Amurka da Cuba suka bayyana a sarari cewa sun kawo ƙarshen zaman doya da manjan da suke yi, kuma yanzu haka sun buɗe ofishin jakadancinsu a Havana da Washington. A farkon wannan ranar ne kasar Austria ta yi maraba da yan gudun hijira har su 300 da sassa biyu a cikin kasar. Akalla su 1,500 ne suka tsallako daga kasar Hungary zuwa cikin kasar ta Austria da kafa, inda suka iso garin Neskloddorf wanda yake bakin iyaka. Nan ne kuma yan sanda masu aiki da masu aikin agaji na Red Cross suka tarbe su.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kafin ku ji shirin mu tattauna, za ku ji cewa yayin da ƙarfin ƴan Boko Haram ya ragu, sun shiga yin sarika noke kamar dai yadda mataimakin shugaban karamar hukumar Kekino a jihar Borno, Alhaji Habib Kekino, ya gaya ma wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda.
Kekino Ward namu an shiga an kashe mutane guda hudu, an zo minati unit daya, shi ma an zo an kashe mutane 17 da fari an gani an yi janaiza, kuma shekaran jiya aka shiga wato ran Alhamis kenan, akwai ga wasu ga yake da aka kashe a cikin gida ba a gani ba, wanda ne yanzu da ga kuma ina maka magana mai yanzu aka bayyana zan su ba
na melatin ne, kuma
melatin din wasu din kan doke su sun zo yoyo sun mangono an yi janaiza, amma guda tara ne ina gani yanzu haka ko janaiza su ba yi ba. Mu mun fara report zamu je garin har yanzu ba mu samu sojojin da zamu je wajen mu yi maganganar su ba, shi yasa har yanzu ba mu samu mun je wajen da mutanen mu ba.
To kamar ko sojoji na wannan yanki naku inda kuke ake samun irin wannan matsala, ganin cewa an fara samun nasara akan irin wannan mahara?
Akwai sojoji kowanne gari, akwai sojoji.
Shugaban karamar hukumar Kekino Alhaji Habib Kekino a bayaninsa ga Haruna Dauda. Yanzu kuma ga shiri na gaba. To assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogar naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa.
Shugaba Buhari ya kai ziyara Faransa don neman ƙarin haɗin kai ga yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta ba ‘yan uwan duk waɗanda ƙungiyar Gini ta rikito a kansu diya ko ihsanin riyal miliyan ɗaya. ‘Yan Najeriya shida ne suka rasa ransu a haɗarin masallacin Kaaban 4 daga jihar Gombe. Usman Gurama ne sakataren Alhazan.
Ina ƙara miƙa ta'aziyata ga su iyalan waɗannan da suka rasa rayukansu da gwamnan jihar namu mata wanda suka fito daga ƙananan hukumomin Akko da Dukku da kuma Nafaɗa.
Ƙananan ‘yan kasuwar Maraba, Dabda, Abuja sun buƙaci gwamnan Alma Kura ya kawo musu ɗauki, yayin da jami'an tsaro ke fatattaka su daga babban titin Abuja zuwa Kefi. Aliyu Lebura ne sakataren ƙungiyar.
Akwai wanda kaji ne yake soyawa ya kai na 250,000. Sojoji suka zuba wannan kaji a cikin kwata. Gwamnatin Nasarawa na ita ta zo ta ba mu doka, mi maleji a bayan kwata din nan kafin Allah ya sa ya nema mana waje.
Ana hasashen ‘yan boko za su fi yawa ministocin Buhari fiye da ‘yan siyasa, da ya ɗan lauya Femi Falana ka iya zama ministan shari'a. Shi ko ba manga tukur ya yi ban kwana da siyasa ne bayan cikarsa shekaru 80 a duniya. The Voice of America,
VOA. Haka dai fa, to yanzu za mu nufa zauranmu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad zai jagoranci ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'in sa tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Kar dai in cika ku da surutu ga Abdulwahab.
To jama'a assalamu alaikum, yau wannan tattaunawarmu zai duba irin zamantakewa ne da ke wanzuwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Don saboda wannan wani bangare ne na wanda yake anjima ana samun wato zama ne dai mai kyau, har ana yin wato karin magana na Hausa ana ce cuɗe ni cuɗe ka zaman manomi da makiyayi. To kuma wani lokaci kamar yanda akan ce harshe da haƙuri ma sukan saba, to haka ma wannan zama na manoma da makiyaya ana dan samun kai ruwa rana. To domin saboda mu tattauna wannan al'amari, na gayyato waɗanda yake suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amura, wanda suka hada da su kansu manoma da makiyaya da jami'an tsaro, waɗanda yake su suna ganin yanda wannan al'amura ana kawo musu, in ta ɓace su ne akan tura ma domin saboda su je su kwantar da wannan al'amari. To kafin mu je ko ina, zan so waɗannan mutane su gabatar da kansu. A malam bari in soma da kai, ko da ka ga mana sunanka?
Sunana Malam Dogara Jirai, a tsohon jami'in dan sanda.
To sai wannan malami?
Sunana Ili Idi, ni manomi ne.
Sunana Salisu Abdullahi, ni makiyayi ne.
Sunana Ibrahim, sai Ibrahim sunan babana. Sunana Ibrahim Alhaji Yawo.
Kai ne wani?
Ni ne Samu, sarkin shanu, sarkin Fulanin Bauchi.
To sarkin shanu, sarkin Fulanin Bauchi, zan fara da kai idan muka duba. Ga dukkan alamu dai kai za mu ce kai ne wanda yake dukkafin shekaru, ko da yake naga ga manomi nan watakila saboda sha'anin noma yana samun abinci sosai, amma kuma ya zaka ce a dangane da tafiyan ku kuma zamantakewanku da manoma?
Da da can tun tashi na san iyayenmu suna zuwa kasan Bauchi, suna koma Kudu, wani lokaci Plateau, wani lokaci Taraba, aje a zauna a dawo, amma mun fi zama dai a Bauchi, amma yanzu haka ina Bauchi. Amma muna ganin dai ainihin zamanmu a nan a cikin wannan jiha na jihar Bauchi, to hakan dai irin na da ba shi ne yanzu ba.
Ta
akwai bambanci. Da Fulani mu suna zuwa su dawo su shekara wuri, bayan su akwai dadi, gaban su akwai
wahala.
Akwai wahala.
To kaman wahalan ta in aka duba batun zaman ku da gona, kukan je gonan manoma.
Wahalan in sun bullo dai, kaji sun ci wannan gonan, kaji sun ci wannan gonan, wani yayi hakuri, wani kuma a neme shi a bashi dan abinda za a bashi. Amma ba wani tara mai tsanani ba, har wanda zai kai ga mutum ya daina zuwa wuri ba. To shi dai wannan lokacin, amma in sun fita kowa zai tafi ne, in ya tafi kuma bayan shi shine bayan su akwai dadin, wato gaban su can suna yawan cin mutane gonaki, amma bayan sun
muna cin mutane gonaki,
muna cin mutane gonaki ba farkon zuwan mu kenan, amma daga bayan mun tashi ana moran bayan mu, shine inda muka shekara.
To
amma yanzu kuma abin ya rabu.
Sai ake moran bayan kunnan.
Ma shekarun ne ake noma, ake samun amfani. Wani kuma zai dubi wannan amfanin da aka samu, ya more shi ya fi ma wani abin da da koda an mashi barnan ba zai iya yin hakuri ba. To sai kaga in ya kalli wannan wurin, ya ga akwai abin da yake samu, sai ya bar ba komai ma Allah. Amma mu din nan dai muna gaba irin wannan jihar Bauchi.
So yanzu zan so kuma in ji ta bakin shi manomi Malam Ilu. To Malam Ilu, kaji dai irin shimfiɗa da aka yi da kuma shi sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ya dan so magana, gaba akwai dadi, baya akwai wuya. To baya ne akwai wuya, to baya akwai dadi. To shin kai yaya zaka fassara mana yanda zamantakewan ku yake tsakanin manomi kai da kuma makiyaya?
A gaskiya kamar yanda ya faɗa da, sai mu yi amfani da yanzu. Da din ai ainihin wanda suke tsoron Allah su suke kiwo. Su suke kiwo. Ba yanzu ba irin na yanzu ba, matasa ne suke kiwo, wanda banda shaye-shaye, banda kide-kide, ba abin da suke sa gaba, su yi barna ba abin da zai damar da su bane. Maganan cewa sai an tashi a mori takin, to in an ci amfanin gona, in babu amfanin gona ya za a yi taki?
Sun ce suna ba ku wani abu.
Kamar me?
Kamar dan kuɗi ko?
Ba, bayan in an tara amfanin gona, akan saye da karamami ga wanda sun yadda za su zanna a gonan. Wannan kenan.
Suka shekara kenan?
Suka shekara, ko kuwa su yi rani. In sun yi rani, kaga za ka mori takin. Barna kam, wani zubi inda za su zanna ɗin ba su a barna, sai su je na makwabta su yi barna.
To barnan nan ya shafi ainihin amfanin gonan ne ko kuma dai ainihin kayan da yake aka shuka ko kafin ma girbe ne suke yi wa bannan nan
ba abin da ba su yi za su yi a karamin shuka za su yi a lokacin da amfani ya zama amfani ya fara ci ko kuma ya nuna za su yi ba barnan da ba za ba no inter dukka za su yi in ba fulatani ne wanda baya tsoron Allah
da yake yanzu muna da wani matashin manomi wanda yake kuma kace kusan yanzu yara ne matasa yan jin kade kade da ma shashai amma ga dukkan alamu wannan ban san ba dai zan ci ba albasa a bakin ka ba to kaji dai kai matashin manomi ne to me za ka ce
assalamu alaikum wato shi abin da yake tafiya akan harkan ba fulatani da manomi dole ya kuni ne saboda yanzu zamani ya zo jijiya kasa dole ba fulatani ya matsi gona ya kiwo manoma sun yawa makiyaya sun yawa kuma yanzu akwai matsalan labi akwai matsalan wajen kiwo yanzu alal misali da maka misali akwai kaman wadansu shanu da gani anan kusa da cikin gari gefe gefen jejin ba wajen kiwo sun dawo nan cikin jiyar cikin shekara alal misali to kaga rishin jejin ne
kana nufin cewar kyautu ai a samar da wani gu wanda yake su shanu za su dinga zuwa suna kiwo
ya su sai ba ya kamata a ce gwamnati ta yi kokari a ware mu makiyaya idan ana son a rubu da wannan damuwar a ware mu makiyaya wajen kiwon su a ware mu manoma wajen noman su in ba haka ba saboda yanzu kan da yake maganan zamani yaro kan da yake magana akwai matsalan yaran manoman ma akwai matsalan su tunda wani don yana son shukan gonansa bari iya riga labi ba kuma dole shanun nan wani lokacin mutum ɗaya da jiki wani lokacin kuma mutum biyu to ka san yanayin dabba dukkan da kai da dabba daidai wata ma tsabon ma sabo da barna sai ta shiga jeji ta maki a dufu ma ta sace ka ta shiga gonan mutum bara ka ankara ba sai kana cikin dubawa sai ka ga kawai sanin nan bata nan ta shiga gona tunda ka san halinta dole ka je ka shiga ka duba cin gonaki mutane ka je ko sai idan mai gona ganka kana jin dai barka kaga ba dai barka ba idan wanda ya hakuri wani ko ba dai ya hakuri ba ka gane to matsalolin da ake samu kenan yanzu waje ya kasa dole gwamnati ta yi kokari a ware wannan abubuwa in ana so a zauna lafiya duk da dai masu noma masu na da hakuri kuma don ɗaya biyu bai wuce zage ka ba yace wani kaza 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 ya zage ka to kai kuma idan kai taurin kai karama kaga dai kai ka masa barna to idan karama fa kaga ran sai baci kaga ko kai ruwa rana saboda haka dole mu makiyaya da manoma dole ya hakuri kuma su manoma ne masu kafi hakuri saboda dalili su ake masa barna ko mu kuma rashin hakurin su da ake gani da suke shiga labi suke shuka akan labi wannan shine babban shawara da muke kira muke kuma roƙon gwamnati The Voice of America
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar.
Ka san bin na gaba bin Allah, sannan kin na gaba kin Allah, ta sarke da babiyayya har abada ba ka hin.
Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau da tawon da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna, Dattijo Alhaji Lawal Kaita, da sakataren ƙungiyar Kiristan Najeriya, Rabaran Dr. Musa Asaki. Ga Dattijo Lawal Kaita.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwana a Najeriya. Muna godiya ga Allah mun samu kanmu a wannan hali. Wannan canji da muka roƙi Allah shekara ɗaya shekara biyu ko Allah ya kawo mu canji ya ka abun nan ke roƙo ai canjin nan da adalci a sa adalci a sa fahimta a duba kuma abin da ya kamata a yi dukkan mu mun san gwamnati da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adalci idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin kacashi to an yi banna abinci kamar nan dole ne. A nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki kasar, a taimaki. Amma duk abin za a yi na so a san yin adalci ciki. Adalci shi ne mafi yawa abin da ka zo ka iske shi za ka bincika. Amma ba adalci bane ka bincika abin da kai shekara goma ba ruwan karshe. Allah ba tambaya wannan. Amma wanda ka zo ka iske ana yi ka hau ko hanyar ka ne ka bincika ka ne. To ko shi din ma sai a sa adalci a wurin mai cika. Na san har na san shekara 30-40 da suka wuce na san mai adalci ne. Na san mutumin kirki ne. Na san mai gaskiya ne. To ya yi gaskiyan nan da adalcin nan. A wannan abin da ya sa gaba. Kada ya zaki, kada ya zaki. Abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci. Amma duk inda kudin suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan. Amma Allah ya sa dai, yanzu mutanen Najeriya sun fara kuka da tsananin rashi babu kudi. Ba su inda kudin nan suke ba. An yi zuwa wurin wannan mutane, to an zo su a saki mu mutane su saba. Amma abin yi. Wallahi kullum mu ga ake nan da inda faru guna na ga mutane ba babu kudi babu kudi babu kudi babu kudi babu kudi ana wannan kuka. To na roƙon gwamnati hanyar duk za ta bice kokari da Allah ta kawo saukin wannan abu. Abin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so kowa na jin daɗi wanda duk ya zalunci ya ɓanna ya sata a kama shi ya kawo kudin. Ba sai an daure shi ba ya dawo da kudin ba a ba yan Najeriya kudin su. Allah shi wani ta kama ya mashara ta ji a mashara. Amma rashin kudin a ƙasar nan ya fara isa a samu hanyar da za a yi a sassauta. To yanzu firizin Muhammadu Buhari ya ce cikin Septemba nan zai da Minisoci. Cikin kwana 12 zai da Minisoci shi in Allah ya yarda. To shi minista firizin ko gwamnan sai na ɗaya. Wanda zai iya aiki da shi wanda zai iya aiki da shi kuma mai gaskiya to tantance gaskiyan nan na suka bar wanda ya ba kwantrola na customs amina kaga dukkan mun san shi duk wanda san shi ya san mutuwar kirki ne duk wanda san shi ya san amintacce ne duk wanda san shi ya san mai gaskiya ne kaga wannan dadi to kusan shekaru ana faɗa tsakanin manoma da kulani masu shaɗu kullum a dina aina aina a yi taraba a ce ana yi zambara ana yi katsina ana yi kwaɗa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba shi da amfani ko ba taimakon ƙasa wanda ya ka abin da ke roƙo gare ku Allah ku bari ba shi da amfani ba zai amfana ma kowa komai ba.
Shi ma Rabaran Dr. Asake kiraye cewa a faruga tare a tsira tare.
Masu sauraronmu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya ina kawo muku gaisuwa ina kuma son gabatar da kaina ni ne Reverend Dr. Musa Asake magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya wato CAN. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu abin ya yi mana sauki. Muna cewa Allah mun gode abinda muna roƙo yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a Arewa sauran abubuwan da ke a gaba mu yanzu da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abinda sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma. Sai gashi Allah ya mana sabon gwamnati. Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi mu dukufa a sunan yan Najeriya mu talafi wannan gwamnatin. Mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo jari wato su zo su yi investment a nan Arewa mu ne muna baya. a wannan lokacin muna jira shugaban kasa ya ce zai bada sunayen ministocinsa a wannan karshen watan. Mutane sun fara maganganu daban-daban. Abinda ina cewa tunda shugaban kasa ya dauki lokaci yana duban waɗanda yana so yi aiki tare da su, ya ce yana nema masu gaskiya. Mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Idan ko suka fara aikin, mu goye bayan su. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce. To muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa a cikin ba da ministocin nan ya zabi yan Najeriya masu yin gaskiya. Abinda ke wahala mu a Najeriya shine addini. Idan an ba Krista 10, an ba musulmi 3, yakan tada hankali. Ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa, in an zo ga wannan rabiyan ayi kokari ayi abinda ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama, wanda shugaban kasa ya sa a gaba. Wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa, yayi a hankali. Wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin. Ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kuɗin gwamnati ba akan hanya ba, a hukumta shi bisa ga doka. Amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci, wani kuma da aka sani ya yi ba a yi masa hukunci ba. To addu'a na da kira da na yi ga 'yan Najeriya, mu daina yin gaba a cikin magana, mu fara suka, mu fara neman dalili tun ba a fara ba.
Jalla allazi wahidu
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To ga Ladin Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce wajibi ne shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga kan karagar mulki, amma kuma saukar ta sai zamanto sai an cimma matsaya a kai tukunna. Kerry yana magana ne a London sa'in da yake tattaunawa da takwaransa na Birtaniya Philip Hammond. Kerry ya buƙaci Rasha da Iran da su yi amfani da tasirinsu domin shawo kan Assad na yi hankuri ya sauka kuma a tattauna da shi. Matafiya da suka fito daga ƙasar Liberia zuwa na Amurka daga yanzu ba za a sake musu gwajin cutar ƙwayar Ebola ba a tashoshin jiragen sama da ke Amurka kamar yadda aka saba yi a wani lokaci can baya. Mahukuntan sun ba da wannan shawarar ne sanarwar ne jiya Juma'a. Suka ce daga ranar Litinin nan mai zuwa mutanen da suka fito daga ƙasar Liberia ba za a sake duba su ba domin yi musu gwajin cutar Ebola, amma dai waɗanda suka fito daga Guinea ko Salo su kan za a gwada su. Cutar Ebola dai ta ɓarke ne tun a shekarar 2014 kuma ta shinfiɗa da mutane da yawa su ya kai 28,220.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safi idan mai duka ya kai mu. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da Yomi Obadina da ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin wato Johnny Cummings. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.